Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu da yammacin Juma'a nan 16 ga watan Oktoba, assalamu alaikum, barka da warhaka. Shirin yau da gobe ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25 da 22 da 16, da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fage
da Halima Jumrau.
Galibi ranar Juma'a shirin yau da gobe na mai da hankali ne akan al'adu da nishadi, amma yau ganin cece ku ce da cacar bakin da ake yi akan rashin saka matasa a gwamnatin Najeriya. Za mu duba wai shin waye matashi, ko yaya addinin Krista ke kallon waye matashi?
Mutum wanda ya kai shekara 40, ya kai shekara 50, to ba za kowane mata ce ba za a zaci a matashi ana maganar matasa ba wanda ya kai shekara 50 sattin.
A addinin Islam fa waye matashi?
Babu wani kayyade shekaru a ce shekaru, da iya cikin hankalin mutum kuma da iya alamu na balaga da ake lissafi da su a musulunci da su ne za a dauka.
Karin maganar mu na yau shi ma akan wannan batu ne na matasa. Za ku ji Mallam Aminu Maidawa da fassarar ma'anar karin maganar da ke cewa ciyar da kadangaru baya hana Allah yayi wa bawan shi hisabi. Sannan za mu bude layi ku kira mu kai tsaye mu tattauna, ku gaya mana waye matashi a taku fahimta. Ku biyo mu duk a cikin shirin yau da gobe.
Reverend Iliya Gata Malumfashi ya yi mana bayani akan waye matashi a addinin Krista.
Wanda ya kai shekara 30, to ya shiga tsofaffi kenan. To kusa ga yadda abin da ya faru shi ne, bayanin sai ya zama rabi da rabi ne, saboda yadda waɗannan suka ɗauka ba haka waɗancan suka ɗauka ba, yadda wannan ke gani ba shi yau haka wancan ke gani ba. Sai dai abu ɗaya akan zo a ga abu gaba ɗaya idan abin ya kai inda ya kai. Kamar misalin mutum wanda ya kai shekara 40, 50, ya kai shekara 50, to ba za kowane mata ce ba za a zaci a matashi ana maganar matasa ba wanda ya kai shekara 50 sattin. Yaro da ya zama mutum misalin shekara 10 ya zama mutum, to shi kenan zai ci gaba haka. To wani a wani wuri waɗansu za su kaga har sun kai shekara 50 suna nan, yara ne, ƙanana ne, sannan kuma ba jiki ta girma, to sannan kuma ba ba su da wani abin da ake ce shi ɗa'a wanda ya kamata yaro ya yi. Kin ga a kai misali, mun faɗi miki misalin kamar Hausawa, akwai wani abin wata rayuwa wadda take ta matasa kuma ta da cije sannan da ta tsofaffi. Kuma an kasa mutane kashi kamar kashi uku, akwai matasa, akwai da cije, akwai tsofaffi. To akwai wata rayuwa wadda ta matasa ce ba ta da cije ba ce, akwai mata wannan ga rayuwa ta da cije ce ba ta tsofaffi ba. To rayuwar tsofaffi dai ita ce iyaka. Kun gani ko a nan namu ɗin akwai waɗansu mutane waɗanda ‘yan kasuwa ne, masu nema ne, to waɗansu tun daga yaran suna ƙanana. Na tuna lokacin muna jefa akwai waɗanda muke tare da su, masu ‘yan kasuwa ne, masu nema ne, to yaransu ma da suka girma tun yaran suna da shekara 10 su ma suka fara neman na kansu. To waɗansu yanzu a da babban gida za ka samu mutumin har ya yi aure har ma ya kai ga haihuwa, amma yana ƙarƙashin masu gida, ƙarƙashin ikon masu gida. To abin ya danganta da irin mutanen da aka samu irin rayuwarsu. Wasu a nan yanzu haka ina gaya miki waɗanda na sani, akwai waɗanda suna nan yara ne ƙanana kamar shekara 10, 15 har sun san su nemi na kansu, har sun san su samu na kansu. to waɗansu kuma za ka samu har an kai ga manyantaka amma ana ƙarƙashin kuma ikon iyaye. To abin ya danganta ga irin yadda aka samu irin wurin, irin halin da mutane suke. Halin mutanen ba yakan zama iri ɗaya ba, kaje ga wacce unguwa da tata al'ada ko ko wacce jama'a da nasu yadda suke tafi da al'amuransu, wacce kuma da yadda suke tafi da al'amuransu. Kin ga kamar a wasu ƙasashe kamar wanda aka ci gaba, idan yaro yake shekara 18 ko ya zama mutumin kansa kuma ya zama abin nan, to mu a yaro ina ce shekara 8 ko yaro ko yarinya shekara 8, to sannan ma suka san a yi musu tsari na mutunci wanda za su san ya kamata da yin ya kamata.
To addinin Islamu kuma waye matashi? Malam Lawali Alijibo ya yi mana bayani.
To a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. A addinin musulunci ba yana lissafi da shekara kaza zuwa shekara kaza ba, yana lissafi ne da alamu na balaga na namiji. Kenan idan dai an ga wannan alamun, kenan mutum ya shiga hankalin shi. Kamar da Allah yake cewa wabtul yatama hatta iza balagu nika fa in anastu minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum. Kamar yace jabadi marayu in sun isa arni, to in kuka ga alamun shiryuwa cewa sun balaga, to kuma da musu kudin su. Kenan kun gani kamar wannan in muka dauki wannan ayar bai kayyade ba cewa in suka yi shekara kaza ku ba su kudin su. Kenan wannan ke nuna cewa ba da shekaru ba ake lissafi. Na biyu, akwai malamai na fiqhu sun iktisari wasu da cewa mafi yawan balagan namiji yana fara ne daga shekara 17 zuwa 18. Amma cikar iyakar namiji a ce ya kai ƙarfin shi, malamai sun bayani har iya kaiwa shekara 40. Tunda Allah ya ce wannan ma balaga shiddahu atainahu hukuman wa ilma, cewa lokacin da ya cika ƙarfin shi ya zama matashi, kenan muka ba shi annartaka muka ba shi ilimi, kenan ana nihin wannan cikar girma kenan shekara 40. Don haka ne mafi yawan annabawa duka an sauko musu da wahayi ne suna 'yan shekara 40. Kenan shi ne cikar mallakar mutum hankalin shi, cikar zaman cewa ya zama mutum kamili. Mata su daga shedar balagarsu ne ake ganewa cewa wannan ta cika mace, saboda za ka samu wata yar shekara 16 ta fi yar shekara 18 cikin cikar hankali da mallakar hankalinta da sanin ya kamata. Kenan su ma ba a ƙayyade musu ba shekaru, inda za ka samu wanda ba ta kai ba ma shekara 15 za ta iya aihuwa, za a iya mata aure ta zauna a gidanta. Kuma za ka samu cewa wata kuma wanda ta wuce haka na cikin maganin raunin hankalinta da rishin cikar balagarta ba a iya mata aure, tunda an san in ta je ma ba ta zauna ba. Kenan duka dai babu ƙayyadewa na cewa wannan shekara hin mutum ya kai shekara kaza ne ya balaga. Duka alamu malamai sun yi ƙoƙari sun shaɗi ganin cewa su zanzana alamu da yawa wanda yake nuna cewa mace ta balaga. Kamar malamai sun ka ganin cewa mace in ta fara ganin jinin haida, wannan ana iya ɗaukan mace take ta balaga. Mace da ta fara mahaifi ita ma ana ɗaukan ta cewa ta balaga. Kenan babu wani ƙayyade shekaru a ce shekaru, da iya cikar hankalin mutum kuma da iya alamu na balaga da ake lissafi da su a musulunci, da su ne za a ɗauka.
Yanzu kuma ga Malam Aminu Maidawa da karin maganar mu ta yau. Ciyar da ƙadangaru baya hana Allah ya yi wa bawansa hisabi.
Karin magana.
Ciyar da ƙadangaru baya hana Allah ya yi wa bawansa hisabi. Ma'ana matasa, don kun zaɓi gwamnati, kun zo kun ba da gudunmawa, ba zai hana shugaban ƙasar nan ba idan ba ku cancanta bai rufe idansa ya ɗebi dattawa ya musu abin da ƙasar za ta amfana. Yanzu ba wa ministocin muƙami da aka yi da appointment da aka ba su, ai shekarunsu sun kai na yadda za a ba su muƙamin. kuma idan duk wanda kika duba kika ga Buhari yayi appointment ɗinsa as a minister kin gane ko kina mai tabbatarwa da cewa zai iya fitar da shi yasu kunya daga cikin wannan abin da ake bayarwa kuma wai zama karuwa baya hana mutu shiga aljanna ma'ana wajen da kenan aka zo ake rigimar tantance daya daga cikin wanda suke ganin cewa shi ba matashi ne Rosemary Ameti a cikin waɗannan kunshi na komishinoni a na ministoci da za a bayar kin ga har yau shi ba a tantance shi ba ana ta saka rana kuma an tabbatar da cewa idan an zo screening din nan shi ma zai wuce saboda nomination din da shugaban kasa yi yayi a daidai saboda haka mu matasa na Afirka masalan na Najeriya an riga an dasa mana wasu aƙidu na tima zaune ba ka da sana'a ba ka da komai sai mutum ya zo ya kunso ɗan kuɗinsa 10,000 ko 100,000 sai ya zo ya baka kai kuma a wannan lokacin sai ka mai da shi waliyi ruwa da iska baka san shi ba ma sai kai kokari ka wanke shi saboda me saboda ya baka duk cutar da za a yi wa al'umma kai babu ruwanka tunda kai kana samuwa sai ranar da ta baci sannan kaga cutar kai ma abin da kake nan bai kashe maka kishirwarka ba wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya faru tunda aka fara siyasa a Najeriya daga 98 zuwa yanzu to yanzu ne aka yi zubin gwamnatin da za ta ciyar da ƙasa gaba al'umma za su amfana wannan rakin da matasa suke yi bari mu baki misali inda suka amfana ai janar Muhammadu Buhari a wannan ministerial din nomination din da ya bayar ya tura wa majalisar dattijai tunda ake siyasa a Najeriya ba a taɓa samun mutumin da ya tura da mutanen aka yi musu screening ko a ce sun daidaita za a zo a wuce babu adawa ba sai wannan karan saboda duk ministan da zaki ga Buhari yayi nominating ya fitar anan idan kika dube shi a shiyarsa zaki ga mutum ne jajirtacce yanzu misali dauki jihar Kano akwai general Dambazau ku duba da yazo maganganun da yayi yazo ya bada duba maganganun da yayi me ya ga a majalisa ai daga nan ya isa amma da akwai waɗanda da aka zo gurin ma daddaje su aka yi aka kyale amma yanzu wannan duk wanda aka zo ga baki sai ka kalli fuskar sa kalli shiyarsa ka san zai fitar da kasar ka kunya zai kuma fitar da jihar ka kunya kuma zai dasa maka abin da bayan kama daga banka za ta amfana to abin da waɗansu mutane ne suke amfani da siyasa suke tunzuro matasa wai ba a ba su mukami ba yanzu misali a baya ai an ɗauko mukami an ba wa minista kwaya ɗaya shi kaɗai ministan da aka ba shi mukamin yana mallaki dala biliyan 60 shi kaɗai wanda Najeriya tana da mutum miliyan 150 kuma wannan abin da ya same shi me zai yi da shi shi ya tsadin nan da wannan kuɗin da ya mallaka ya ce zai kashe musu menene abin da zai bada mamaki zai bada wahala ba za a gani ba amma shi ya tana cikin matsala ya je ya sai gida a kasashen waje ya ɗauki kuɗi ya buɗe akawun a kasashen waje su kansu waɗannan turawan yammacin duniya suna ganin Najeriya har yanzu da ƙarfin arziki ya aka yi ma ba ta talauce ba to irin wannan abin da yake faruwa shine abin da yake tunzuro matasa 'yan siyasa to ina so ne amfani da wannan damar in ƙara jan hankalin matasa su waye da ma'ana idan an ce matasa ba fa an ce build youth build nation ka gina matasa ka gina ƙasa kaga build nation build youth amma ka gina su ne su karantu su san abin da yake kafin su zo ka ba su levelin din su amma a yanzu a state din da Najeriya take ciki yanzu misali idan muka koma baya kaɗan Jonathan dube shi yanke zai bai girman ba amma da aka bashi Najeriya ta masa girma ya rasa ya zai duk wanda ya zo ka mai shawara sai ga ita ce a lokacin sai ranta ba haka Najeriya ta ringa tangal-tangal cin hanci da bribing da sauransu da abubuwa duk da ake taro a duniya da suka fuskanci cewa Najeriya a Allah ya saka Condoleezza Rice da alheri sai da ta yi analysis a jarida lokacin Jonathan ya karbi yar Adua ta ce to the next election for Najeriya Jonathan ba zai iya ba sai aka yi sauri aka rufe magana kun da yake sun turawa ba koyi-koyi kada suka faɗa amma saboda 'yan Najeriya waɗanda suna gindin gwamnatin suna so su birma ta su amfana da dukiyoyi na ƙasa a kin ga su ba su damu ba sai suka ce eh zai iya kuma suka zo aka ba su suka ringa ɗiban kuɗaɗe aka ringa ɗiban mai jirage ki ga a to inda mai hankali ne shi ba da ya kai ne yanzu kamar Buhari yaya yana ya naɗa ka minista za ka sai jirgi ba tare da yawunsa ba kalli fa abin kunya minista ce guda fa ta zo ta yi abin da ba daidai ba a Najeriya kuma wai har hukumar kula da cin hanci da rashawa EFCC har ta ban matan nan ta shiga jirgi ta fita sai kasar Ingila ce ta kama matan nan ta ce ta zalunci al'umma sannan abu na biyu da zaki ƙara lura a dai mulkin matasan a lokacin Jonathan aka sake zuwa aka samu gwamnan nan da ya mutu lami wannan da ya mutu kwanan nan ki ga fa abin da yayi yade kuɗi na fitan hankali sai Ingila ta daure shi ana kokarin ma a mai da shi akan wata tuhuma da aka masa kwanan sai ya kare to irin wannan abin da aka yi me ya amfana wa kasanmu. Saboda haka wannan abin da Buhari ya yi da yanda ya dauko wannan dabarun da zai ciyar da kasar nan gaba ya yi daidai da yadda zaka ce ciyar da kadangaru ba ya hana Allah yi wa bawan sa hisabi. Dan ka zabi Buhari kana matashi bai baka mukami kan ba zai hana kasar ka ta ci gaba ba zai hana yi maka aikin da zaka amfana ba.
Karin magana.
Kau matasa, ina watan kunji bayanin da Reverend Iliya Gata malumfashi ya mana kuma kunji wanda Malam Lawal ya mana sannan kuma ga karin maganar mu.
Gaskiya.
Amma kayan mu bude layi ku fara kira kuma ku gaya mana abinda wato attaku fahimta waye matashi. Jamila zan so mu ji bayani daga gare ki ganin cewa a nan Amurka kika girma. Kamar waye matashi, me matashi anan?
Gaskiya matashi anan kin gani ana amfani da hankali ne da kuma shekarun, amma za a fara ne kamar na tuna ina karama, ina kamar a makarantar primary school kenan ko. Tun ina 11 haka ina da aiki. Aiki na kuwa shine in taho da makwabtanmu suna da kananan yara ba sa son su bar yaran su zo gida. Reno kenan ko. To tun ina 11 na fara aikin Reno, a wannan lokacin na koyi menene ma kai aiki a biya ka. Bayan na je secondary school kuma na fara aiki shi ma anan, saboda wai idan zan shiga a gaba da secondary in samu na taimaka wa iyayena ba wai duk nauyin ya koma akan su ba. To a wannan lokacin
shekarar ki nawa hakika tunanin ki taimaka wa iyayenki?
15. Amma kin ga tsarin kasar nan ya riga ya ce kun ba za ka iya aiki ba wanda za ka bar gida har su rika biyan kamar aiki a gidan abinci haka sai ka kai 16. To yanda shi gwamnatin kasar nan ya tsara da akwai ka'idar shekarun da matashi ya kamata ta rika dan bashi a hankali lokaci da dama domin ya san ya mallaki hankalin shi. In shekarun su ya kai ga 18 in sun gama makarantar secondary school sun ce sun zama manyan mutane a wannan lokacin, hukuma za ta iya kama su idan sun yi laifi. Amma idan suna kasa da 18 gani suke hankalin su bai kai ba. Sannan ka je gaba da secondary, duk wannan lokacin ana baka dama ne domin ka mallaki hankalinka. To idan har baka nuna ba ta kana shekara 18 ko 22 ko 20 baka ma san menene ina ka dosa ba, baka da aikin da zaka yi, baka taba yin aiki, baka taba zuwa ka kira wani shugaba ba, ta yaya zaka ce zaka samu aikin gwamnati har kuma kai
baka san me warware matsala har ka fara aiki ka samu matsala ka san ina zaka kai kukanka
har
ya zaka yi tunanin ka warware matsala, sai
kuma kana san ka warware matsalar al'umma fa gabaki daya ba ta cikin gidanka ba kawai. Ai dole da saki ya kamata a fahimci menene matashi.
Amma zaki ga kamar yanzu a kasashen mu zaki ga mutun ya ma wuce, saboda kamar yadda aka yi Malam Lawali ya bayani hankali. Kamar ni ina da ra'ayin ayi aiki da hankali ba da shekaru ba, saboda zaki ga mutun ya shekarun amma ba hankalin. Ni da ina goyon bayan hankali.
Gaskiya.
Saboda kin ga yanzu kamar yadda kika bayani anan tun shekara 11 kika fara aiki kadan 15, 16, 18.
Gaskiya.
Amma yanzu zaki ga a kasashen mu zaki ga mutun shekara 45 da iyali amma yana gida.
Bai ma taba aiki ba.
Yana ma gida. Bai ma san me hitaye ne ma ba, zaka ga dan kwanan shinkafa zai zo uwar shi ta bashi, baban shi zai dan bashi. To gaskiya
amma yana son a bashi local government chairman.
To kin gani. Gaskiya akwai matsala. Amma saurare muna yanzu zamu bude layi ku fara kira mu muji taku fahimta, wato a taku fahimta waye matashi. Shirin yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da gudunmawarku. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Wato lambar ita ce 202-205-2655. Amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato class sannan a ƙara ɗaya. To ga dukkan alamu ga kiran mu na farko daga Adamawa. Assalamu alaikum, wake magana?
Abdurrahman Ibrahim daga jihar Adamawa.
To Abdurrahman Ibrahim, a taka fahimta waye matashi?
Ni dai matashi ne.
To shekarar ka nawa?
Ina da shekara 29.
29. Eh, to shine nace a taka fahimta waye matashi, kamar waye isa, kamar a ce za a dauki matashi a bashi wani mukami na gwamnati ko a zabe kashu a zabe shugaban wata karamar hukuma haka, kamar kana ganin daga wani shekara za a ce eh matashi ne.
Za a yi doka daga 25 zuwa ko kina ganin ba zai yi ba?
A'a, ai kai nake tambaya, kai amsar nake nema daga gare ki, yanzu a ganin ka dan shekara 25 za a iya bashi mukamin gwamna ko karamar hukuma kuma ya rike sosai ya aiki yadda ya kamata?
Okay, a samu dai 40 dai.
To kuma kaga a wani wuri an ce 40, ai 40 kuma an tsoha sosai.
An su fasa zai yi, yau a ɗan 30 fa, 30 kam, 30 ko 30 zai yi.
To, mun gode sosai, muna godiya sosai, Malam Abdulrahman, mun gode sosai. Kuma ga wani kira daga Adamawa, salamu alaikum.
Ana alaikum, salamu.
Ina wuni wa ke magana?
Idi Zarara ne daga Kuncika.
Idi?
Kuncika Logama, Adamawa. Nigeria.
Idi Zarara, to a taka fahimta waye matashi?
Matashin da ya kamata ya rike mulki a shugaban kasar Najeriya ne a cincinta na mai shekara 70 mayafi da shugaban kasa Muhammadu Buhari.
Shekara 70 na cikin matasa tsakaninka da Allah, Malam Idi?
Eh, to a ƙarshen abin da matasan mun gudan mulki mun gani mulki ne bamu da adalci. Ba tsoron Allah, amma mai shekara 80 nan yana da ya kusa da Allah, ya fi tsoron Allah ma ya fi ni a wajena.
Eh, yawa, Malam Idi, to ya kake ganin matashi zai gyara wannan bayani da kai da kace matashi kamar bai da tsoron Allah bai da, ya matashi zai yi ya gyara har a yadda da shi a riƙa bashi babban mukami kamar shugaban ƙasa?
Sai addu'a, kuma sannan kuma da yanzu matashin an bashi shugabancin ƙasa nan, yana hangaya gina gida mai kyau. Da shi da ke kudi a da ya kai kasan waje, ya aure mata mai kyau, ya yi gidaje masu kyau, ya yi abin da ya zara, ya yi dinga albazaranci ko ba gaba ne. Amma yin duk cikin nan, ni irin ya yi rami a waje na fa, ni yanzu ni yana shekara 38 zuwa duniya, amma na fi so mai shekara 70 ya fi mini irin su vice president su shugaban kasa.
To, mun gode sosai Malam Idi. Yanzu za mu je jihar Sokoto. Salamu alaikum, ake magana?
Wa alaikum salam, ana kuna magana da injiniya Tukur Lambe Yabo.
To, inji
karamar hukumar mulki ta Yabo daga jihar Sokoto, Najeriya.
To, injiniya Tukur, kaji Abdulrahman, kaji kuma Malam Idi bayanan da suka yi game da matasa. Kai wa anaka a taka fahimta waye matashi?
To, ta fahimta matashi da bakin shekara 30 ya yi ƙasa.
To, hello?
Wannan shi ne ta fahimta.
Yawwa, to kamar yanzu wannan magacece ku ce da ake game da kamar gwamnatin Najeriya matasa na ganin cewa su suka taimaka sun je sun kada ƙura, amma kamar ba a basu wakilcin da ya dace ba a cikin wannan gwamnatin. Me za ka ce?
Na'am. To, gaskiya ya kamata a ce an duba an samu matasa cikin wagatayyar da gwamnati, saboda sun taka muhimmiyar rawa wajen kahuwarta ko kuma samun nasararta.
Amma kaji bayanin da Idi ya nuna cewa matashi ho idan aka bashi wani mukami ya hi damuwa da kanshi fiye da yadda ya damu da ƙasa, kamar ya hi damuwa ya gina kanshi da ya gina ƙasa.
To, gaskiya wannan a ta fahimta kuskure ne. Ya kamata mu sa kishin ƙasanmu da kan kishinmu. Saboda bayan mu wuce za mu bar yara da ‘ya’ya dawa-dawa, yana da kyau su zo su iske turba, mun shi haɗa turba ta gari wadda za su umhana da ita.
To, mun gode sosai injiniya. Yanzu ga dukkan alamu mun samu kira daga Katsina. Salamu alaikum, Katsina ko?
Wa alaikum salam.
Yawa, wake magana daga Katsina?
Barka da aiki.
Barka dai, ina wuni, wake magana?
Alhamdulillah, lafiya lau. Sunana Dahir Sani daga ɗan Dagoro, jihar Katsina.
To, Malam Dahir Sani, muna maka barka da zuwa wannan dandali namu na tattaunawa.
Kuma da labar saka da
yau, wato Malam Dahir, a taka fahimta waye matashi?
To, a taka fahimta ni dai ina ganin matashi shine wanda yake da shekaru 35 har zuwa 45 zuwa 50. Daga nan ina ganin shi dai ne matashi wanda za a ce shine matashi cikin jama'a.
Yawa to kana ganin wannan cece ku ce da ake yi da tacar baki da ake ta yi game da rashin game da yadda matasan Najeriya ke ganin ba a ba su wakilci ba, kana ganin daidai ne ko kuma ba daidai bane?
To domin Allah a yanzu a halin da Najeriya take ciki, ni ina ganin duk wani wakilcin da shugaban kasa Muhammadu Buhari zai tantance mutum da kanshi har ya bada ga majalisa cewa ta kara duba mace ta tantance, to ina ganin in dai ba ko an sa son zuciya ba ko mutum yana da so zuciya game da wani, gaskiya magana wannan mutane sun yi. Ko da babu matasa a ciki, mu matasa a kalubalenmu shine mu tsaya mu kalli wa'annan mutanen su zame mana ishara da izina, ya zanto cewa su muke kallo abinda suka, saboda mun san mu muna da yakini kan cewa ba zai dauko mutumin banza ya sanya shi ba. Ko da mutum yana da wani tabo, to insha Allah ganin wanda ke shugaban shi ya sa shi aiki ba zai sa ya kauce mu hanya ba. Da yadda Allah muna sa ran za su tsaya su abin kirki wanda kasanmu za ta ci gaba, mu ma mu ci gaba.
To mun gode sosai Malam Dahir Sani daga Katsina, yanzu ga kiranmu na karshe daga Bauchi. Assalamu alaikum, ake magana.
Wa alaikum assalam, Usaini Kaura ne daga Bauchi.
To Malam Usaini Kaura, muna jin ka. Me za ka ce a fahimta ka waye matashi?
Yau ni dai a fahimta na matashi shine gaskiya ya kai shekara 30 inda aka samu na Nigeria.
Shekara 30 shine matashi. To kana ganin yawa kamar bayanan da muka samu wasu sun nuna cewa gaskiya bai kamata a ba matashi wani babban mukami ba, saboda kamar yadda suka ce ya damu ne ya shiga gida mai kyau, ya sayi mota mai kyau, ya auri mace mai kyau, ba ruwan shi da ƙasa da ci gaban ƙasa.
A gaskiya ba haka bane kamar yanda dai wani suke faɗan, amma kuma idan matashi aka bashi minista a Najeriya gaskiya yana ga inda aka tsara ne shi ke aikin matasa.
To mun gode sosai Malam Usaini Kaura daga Bauchi da kuma wannan kira, za mu rihe wannan dandali namu na ɗaukan waya sai kuma mako mai zuwa da izinin Allah, amma har yanzu dai muna tare da ku.
A Fatiya aka yi ne ina kwana?
Lafiya Kalobili o.
Ina za ki haka?
Daga rafi nake na ebo ruwa, ina sauri na kai gida zan wuce makaranta.
Yayi kyau. Yeah. Haika. Check this out. 1 2 3 4. Kai ya hannu ya shi hagai bashi da kosisi. Kai banda ko adini na je siyan tubani, duk gadin gadin duka babu ya cike. Ni ko cha nake a bani tibani tunda na da ni inna me tibani tace kuma can zauna, sai nace to baba me tibani, baba me tibani tana da yar budurwa kekkyawa doguwa ta gama makaranta, sai nace budurwa me ko mun nawa, sai tace
dakata dakata yanzu za a kwashe, yanzu za a tsame a baka kanka bushi,
nace to anan na kama wes ce a sai ya ji sai ko nace yes, amma fadan kadan fakar ya bata test bacin na lashe, nace amshi kudin ki, sai ta ce ka bar shi, sai na ji wani nishi a zuciyata dan ban da kosisi, take na kuwata sai ta mike
dan da ke salima jaira matuta.
Masarare laihin dadi karewa, iyakacin shirin namu kenan a yau, sai kuma ranar Litinin da izinin Allah yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage
da Daniel Brown wanda kenan yake ta tika rawa, da kuna iya ganin shi ma saurare rawa yake wannan kidi, da kuma engineer mu Mr. Vasco, ni ce taku Halima Jumro daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata a ƙarshen mako, lami lahiya.
Ce kwata giya sai nace ina ki bani lafiya, sai kwata ce dan nan da na magiya a takinan Salima din fa, sai tace
iya da ma kin bar shi ke kin fice rigima,
sai nace Salima.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.